sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Gwamnatin Biden ta buƙaci majalisar dokokin Amurka da ta amince da sayarwa Isra'ila harsasai 45,000 na tankunan yaƙi na makaba. A farmakin da suke kaiwa Hamas a Gaza, a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in Amurka. Buƙatar Washington din ta ƙara nuna damuwa kan samar da makaman Amurka a yakin da ya sanadin mutuwar dabban fararen hula a yakin Palestine tun bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai kan Isra'ila watanni biyu da suka gabata. Yiwuwar sayar da makaman da darajar ta kai sama da dala miliyan 500, wanda yanzu haka suna gaban kwamitocin harkokin waje na majalisar wakilai da dattijai suna nazarin su. Kuma hakan baya daga cikin bukatar dala biliyan 110.5 da Biden ya bukata don tallafawa Ukraine da Isra'ila. A ɗaya bangaren kuma, sakataren janar majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa wa kwamitin sulhu jiya Juma'a cewa watanni biyu da yakin Isra'ila da Hamas, muna cikin tsaka mai wuya, kuma ya buƙaci da su matsa ƙaimi wajen tsagaita wuta na jin ƙai cikin gaggawa, amma Amurka ta hau kujerar naƙi da hakan zai baiwa majalisa damar dakatar da faɗan. Mutanen Gaza na cikin matsala babba, in ji Guterres. Dole ne ƙasashen duniya su yi duk mai yiwuwa don kawo ƙarshen matsalarsu. Yaƙin da ya samo asali sakamakon harin ta'addanci da Hamas ta kai ranar 7 ga watan Oktoba a Isra'ila, wanda ya kashe mutane 1,200. Falastina da ke zaune a zirin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas na rayuwa cikin mawuyacin hali. Fiye da mutane 17,000 akasari mata da yara ne a kashe, a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. Dubban wasu kuma sun jikkata ko kuma sun ɓace ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren jiragen sama na Rasha da kuma munin yanayi sun lalata kayayyakin makamashin Ukraine, inda suka bar matsugunne 500 cikin duhun rashin wutar lantarki. Ma'aikacin cibiyar samar da wutar lantarki na Ukraine ya ba da rahoton cewa yawan makamashin da aka yi amfani da shi ya yi matuƙar yawan da babu kamarsa a ranar Juma'a. Ya dagula cibiyar samar da wutar lantarkin da ta riga ta lalace. Wannan shi ne hunturu na biyu Rasha tana kai hari kan ababen more rayuwa na lantarki a ƙasar, inda take aika jiragen sama marasa matuka a kusan kowace rana don kai hari akan wuraren samar da wutar lantarki da cibiyoyin rarraba wutar lantarkin a faɗin ƙasar. Ukrainago ya ce wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke gabas ta sake lalacewa sakamakon tsawaita hare-hare da aka daɗe ana yi, kuma a wasu wurare an rufe wata cibiyar wutar lantarki domin gyaran gaggawa. Wakilan ƙungiyar tarayyar Turai sun kulle yarjejeniya kan cikakkun ƙa'idojin bayanan fasahar AI mai zurfin tunani na farko a duniya. Sanarwar ta share fagen sa ido kan fasahar zamani da ake amfani da su a cikin shahararrun kamfanoni kamar ChatGPT, wanda ya sha alwashin sauya rayuwar bil'adama ta yau da kullum kuma ba tare da haifar da illa ga bil'adaman ba. Wakilan daga Majalisar Tarayyar Turai na ƙasashe mambobin ƙungiyar 27 sun shawo kan manyan mabambance-bambance a kan batun da suka haɗa da fasahar AI da kuma amfani da ita da 'yan sanda suke wajen tantance fuskar masu laifi. Wannan ya ba su damar sanya hannu kan wata yarjejeniya ta siyasa don dokar leƙen asiri ta Artificial Intelligence. Har yanzu dokar tana buƙatar amincewa ta ƙarshe, kuma ba za ta fara aiki ba har sai shekara ta 2025.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Ah,
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kallon alheri ya wuri naku
lafiya limil yau asabar ta hudin karshe a shekara ta 2023 da ikon Allah mun ga wannan rana
gaskiya fa
a kwana a tashi har a shekara ta kare baba
amma nan sauran yan kwanaki kalilan shike da zan lissafin shekaru ya koma 2024
ai shine to kamar da muka fara tallatawa zamu so mu nadi muryoyin masu saurare su bayyana mana a susu ni ka gaisuwar kacen shekara kuma da bayyana kiran da yafi burge su labarin da muka bayar da yafi daukar hankalin su a wannan shekara ne kare wato idan Allah ya nuna mana zuwa mako mu zuwa ko nan gaba idan muka a kala har hadawa zamu fara gabatarwa makon da ya gabata kuma muka ce zamu dandana musu ko kuma zamu kawo musu kadan daga cikin abin da ya wakana a cikin banto har yanzu dai muna yawa to muna jiran ramatu ke mana bayani to kamar yadda muka saba baba zamu bude wannan jangon da mika gaisuwar fata alheri da ka san wannan makon yau ma kabar wadansu ba watanni da suka shige ana in shekara ta zo kaushe ban san dai na gane ba amma a Najeriya shekarar karshe kaga watan Disamba nan watan auren da ke
kamar haka ne
yawa kamar a ce mutane suna so su shekara da amare a gidan ku yawa to bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga ambassador Dr. Samuel and Mrs. Mavis Jimba da kuma Mr. Victor and Mrs. Laurita Ogoji domin a dauran auren ƴaƴansu Neoma Promise da kuma Gwatana David wanda za a yi a yau din nan tara ga watan Disamba a Chapel of Redemption College of Education a Kwanga makarantar horar da malamai ta Kwanga dake jihar Nasarawa da karfe 10 na safe kana kuma za a yi walima a Suleiman Jakonda Memorial Hall Rishama Comprehensive College a Kwanga to na hakikanta cewa waɗanda suke jihar Nasarawa sun waɗannan wurare muna taya Dr. Samuel da mai ɗakin sa Mavis Jimba murna da kuma fatar Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma taya murna ga iyalan AST Mani a gidan Danbinni Nasarawa Malumfashi da kuma Joshua Auta Nasarawa Malumfashi waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Nura Ayuba da kuma Asma'u Joshua Auta su kuma za a auren ne a sati mai zuwa a second a majami'a second ekuwa dake malumfashi da karfe 10 na safe. To har yanzu baba bari mu meka Jajjar Plateau inda nan kuma iyalan Alhaji Idris Bello dan Azumi da Alhaji Muhammad Suleiman Liman da kuma na Marigayi Sharif Idris Abdullahi baba Zulaika za a daura auren ƴaƴan Usman Muhammad Suleiman da amaryarsa Safiya Idris Bello dan Azumi sai kuma Ali Idris Haidar da amaryarsa Habiba Idris Bello dan Azumi so za a wannan auren ne shi ma ranar 16 ga wannan wata a masallacin ƴan taya bayan sallar Juma'a to Allah ba da zaman lafiya da hakurin zaman tare Allah ya sa an ga dace
amin summa amin to ni kuma bari na faro da mika wannan sakon gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan babban limamin Kano Muhammad Zaharuddin da na Muhammad Kuro na daurin aure ƴaƴan su Iman Nasir Zaharuddin da angonta Abdullahi Kuro wanda za a daura a ranar Asabar 16 ga wannan watan Disamba wato Asabar mako mai zuwa kenan da misalin karfe 1 na rana a masallacin Al-Furqan Alu Avenue kan hanyar Ahmad Bello Way a Kano akwai kuma liyafa da aka shirya da za a gudanar a Raisins Restaurant a 9 Aldebako Way Nasarawa Kano bayan daurin auren kenan to gaisuwa ta musamman zuwa ga baban amarya Malam Nasir Zaharuddin tsohon shugaban kungiyar ƴan jarida na Najeriya ya ce a taya ma'aurata da addu'o'i to Allah ba da zaman lafiya ya ba da kuma zara'a tsayi ba ya ba da hakuri zaman tare to sai kuma sakon taya murna ga iyalan marigayi Mr. Chindo Hamidu da na marigayi Mr. Njengo Layya na daurin aure ƴaƴan su Mr. Aaron Chindo Hamidu da amaryarsa Ofan Njengo Layya wanda za a daura a ranar 19 ga wannan watan Disamba da misalin karfe 10 na safe a coci Ekuwa Ture Okra a karamar hukumar Kaltungo a jihar Gombe akwai kuma liyafa na bayan daurin auren a harabar cocin da za a yi to nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba da hakurin zaman tare to sai kuma wannan ta'aziyya da muke mikawa zuwa ga sarkin Hausawan Accra mai martaba Alhaji Muhammad Kabiru Kadir English da baki ɗayan iyalan gidan Kadir English Kawata na rasuwar Hajiya Fatin Wahi Kadir English wanda aka fi sani da Hajiya Azumin Wahi wanda Allah ya mata cikawa a shekarar jiya Allah ya jikanta da rahama kana ba dangi hakuri na wannan rashi musamman Saddauna Ali Kadir English wanda mahaifiyarsa kenan kuma kakar sarkin samari Alhaji Salisu Maudi da Alhaji Sanusi Ali Ahmed wazirin sarkin Hausawa Akra to Allah karawa dangi baki ɗaya hakuri na wannan rashi
to amin baba mu shiga zangon gaishe-gaishe a bisa ga sanarwar da muka yi baba yanzu aka dai da daddan sakonni na samu 140
ko da neman kira wai
a bangaren WhatsApp kenan banda waɗanda banda 31 da suka aiko ta
ta email
wata hanya daban
na'am
yau wata hanya daban to da yake ba mu kai ga haka ba bari in yi buka dan daga cikin waɗanda suka rubuto sakonni kai tsaye kuma daga mako mai zuwa idan muka fara waɗannan su kuma za su sha mala sai kuma Allah ya nuna mana shekara mai zuwa
insha Allah
yawa to bari mu mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga ta Maimuna mata Aliko auta kafinta ya wangin din akwati barikin ladi jihar Plateau wanda take so a mika mata gaisuwa ta zuwa ga Hajara Gidado Tepo Fulani gidan akwati da Hajo matan Garba mai nama barikin ladi sai Farida matan Garba direba Doruwan Babuji da Aisha matan malami kura garin Sarkin Noma sai Halima Komrade Ibrahim Lara Gafta da Hafsat Ilyas Yakubu Jigawa sai Raunat Isa Muhammad Agwarmaji da Fatima Kawu mai ruwa Bajuga sai Aisha matar Usaini Dangote karatuwa Jihar Yobe da gwamna ta baba da goma ta baba
yawa
ni malam bata ta fita mu shigo ta fito
to wallahi
yawa sai Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai computer ne yama da Jamila da Fati matan Ado Salatu goma ga Annabi Rijau sai Sani mai lenge-lenge ya wuri da iyalansa to sai in ce da matar Sani mai lenge-lenge ya wuri kuma menene sunanta da kuma matar Lawal bin Hambani danke dan Silba Sokoto ba ita tace matarsa ba amma tun da na mata ake kuma bari a ce matarsa su ba a daga musu kafa
gaskiya
wannan garan sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da fatan shiga sabon shekara lafiya da ta fito daga ba dai ma mai sakon
amma akwai sako
amma dai ba sunan mai sakon ana
sako ya bace
ya gaishe mu da baba da Alheri Murtala Faru Sanyina da Alhaji Ado Yaro Gashuwa Buba mai goro Gashuwa Usaini Dango shekara suwa Kanuni Sani Nusari Alhaji Bra da Fatuskum Alhaji Baba Wuro mai Tanira Laraba mai Fura Fatuskum Adam Gashuwa Isa Lawal Girge Saidu Gajiyo Katama Idi Katama Mustafa mai kayan miya Gashuwa da Hamisu mai kayan miya Gashuwa da ma dukkan ma'aikatan sashen Hausa to muna godiya ga wannan sako to idan na duba shafin shi na a to sako ne baba da ya fito daga annun Alhaji Umar Fore ba gasho bai sa sunan shi ba amma dai na duba sunan shi da yake bisa kan wannan layi to da fatan an tashi lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce ta fito daga Isu Dila Faki yace assalamu alaikum fili a bari ya huce mai sada zumunta gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mai martaba kauren zazzau hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da sarkin Faki Alhaji Sani Jafaru Aliyu sai kuma sarkin Hausawan Garejin Olodi Alhaji Rabi'u Hura da shugaban Hausawan Garejin Olodi Alhassan Mai Akuya da Alhaji Bashir Mai Katako bakin kasuwa Faki da kuma magajin Ladan Kaya Faki da Murtala Dan Faki sai kuma Gambun Laska Faki da Yakubu Izi Faki da Jamilu Mai Kasida gidan Fulani Faki da Alhaji Magaji Yaki gidan Fulani sai kuma Ashiru Dan Kabasho Faki da Alhaji Haruna Walo Faki da kuma Bala gidan Sharifai Faki da Aminu gidan Sule Kokotici Faki da Gambo Mai Gada Dan Ganye Faki da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi Faki da Lawal Hambali Dan Sulba da Garba Nahali Kamba da kuma Abubakar Sa'ad Ganye sai kuma Garba Sabiola Gashuwa da Macido Sarkin Ruwan Faki da Tahiru Danju Faki da Nuhu Lawal Faki da Gani Suraju Faki da kuma Mas'udu Alasan Faki daga ƙarshe da ƴaƴana Hasana da Husaina da Hassan da Husaini da fatan duk suna cikin koshin lafiya mai gaisuwa Isu Dila Faki
to ma dalla aka ce komai kirkin ka ba ka gama kasuwa
ko kadan
da haka zamu biri a wannan gaba da fatar an shekara lafiya. Gajeren labari ne zan baka da muka samu daga kamishin NNPC. Wai yace wani labari ne na wani barawun babur. To ka san tun da aka shiga wannan harka ta acaban nan. Eh. Sai babura suka fara cin kasuwa. To wai wani ne magidanci mace ce ta shi jariri da bai zo da rai ba.
Allah sarki.
To a asibiti. Sai bayan da aka sallame su sai ya sami wani babban akwatin kwalin bishi baba.
Na'am.
Ya saka yawa ya saka gawar jaririn nan a ciki. Ya
saka
kan babur ya tafi inda za a tafi aje a jana'iza. Ka sa harkan asibiti to in ka je kowane asibiti akwai inda ake faka su babura faka su motoci da dai sauransu. To bayan da ya riga ya karɓi gawa ya saka akwati to sai zai kammala abin da
wasu 'yan takardun ne ya kamata ya gama su.
Yawwa ya je ya tafi gida. To ashe da ya faka wannan babur da akwati akan wani yana can yana hange ɓarawo. Yana can yana hange ko da ya ga ya bada baya. Yawwa ko da ya ga ya bada baya sai je murgina babur. Ya tura ya fita wurin kamar shi ke dan ya tsare. Ya kama hanya yana fita asibitin nan kuwa shi kuma abin ya zo da rashin sa a miki. Sai ya ci karo da ƴan sanda.
Masha Allah.
Karo da ƴan sanda. Ko dai aiki suke ko neman dan gora suke dai unzo. A kan hanya sai suka tare shi. Suka ce a irin musu tambayoyi. Idan ka fito ina za ka da dai sauransu.
Me ka dauko?
Barawo ne ka dan wato ka san abin nan aka ce wai mara gaskiya. Nan da na yi kokarin ya ba dan sanda na dan goro. Ya ce miki ai shi sauri yake. Ya mika miki irin haka ɗin yake yana sauri ne. Sai dan sandan bayan ya karɓe ya dala ya sa ya.
Ya
sa aljihu. Ya ga kwanin biki. Sai ya ce mashi a'a sai ya ce mashi to kai malam a ɗan samu da biki.
Eh ko ɗan biyu ne.
Ya rike musu irin ɗan baya ɗin nan da har ya zai ya
kuma babu
zai tashi sai ya samu da ya ga kwanin biki. Hankalin ɗan sanda kuma sai koma kan kwalin biki. Sai ya ga biki ɗin kai ba a ɗan samu. Dan alife shi da kyau kamar
biski
din ne a
cikin yawa.
To shi ke dan barawo cikin da bai sa abin da ke
ciki. Shi ma ainihin ya dauki matsayin biski ne.
Yawa. Ko da ya buɗe akwati baba sai ga gawar jariri ya kwanci.
Na ha'ila ha'ila la.
Barawo ya kalli akwati ya kalli
dan sanda
ya kalli dan sanda ga babur sai ya ce sai kawai sai dan sandan ma bai riga ya ga abin da ke ciki ba. sai ce mashi wallahi tallahi ranka da ni ba barawon yaro bane barawon babur ne wallahi na ka muka ni ba barawon yaro bane barawon babur ne ga mu da ta da zo duba abin da ke ciki shi ya riga ta ci ta kare tunda dai ba yadda za a address babu yadda za a ce shi bai sa abin da ke ciki
ba wannan ake ce ma fine case
Dio ya ba sa ci ta babur.
Wayo Allah.
Ina ga sa mu kanci.
Abun tausayi abun dariya la ilaha illallah.
Wallahi ce muke ya sata abun da aka aje ma kila daga dan ya tuba.
Wallahi fa ya tuba. Dan ya dauko babai rige ba.
Kada kuma mu bude sabuwar shekarar da haka idan muka yi makonni biyu da labaran da suka dauki hankali zuwa ƙarshen shekara makonni biyu na farko kuma gaisuwar sabuwar shekara to sai ubangiji Allah ya nuna mana yanzu a madadin
baba ya kuma makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.